jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumal daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata mun yi alƙawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki a harkar noma tattaunawar ta mayar da hankali kan matsaloli da kuma hanyoyin magance su a fannin noma a Najeriya. Madina Dauda ce ta jagoranci tattaunawar da ta haɗa Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman.
To Khalid, bari zo gare ka. Ya kake ganin wannan al'amari ne na hana shigowa da shinkafa, hana siye, tabbatar da cewa an ci na gida duk da korafe-korafen da kai, wani mataki kake ganin gwamnati zai iya dauka a wannan fannin?
To Bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan rijiya. Kai ne kake da bukatan kai noma, baka iya zuwa kai noma baka tare da kaci abinci ba. To abincin da kake da shi bai wadace ka kai noma ba. A shekarun baya mun yi wannan maganar lokacin da gwamnati ta zo. Ya kamata a ce gwamnati ta samu amintattunta in tana da tsoro ta bangaren tsaro, ta ba su damar su shigo da abinci isasshe yanda zai wawaltar da al'ummar kasa zuwa a har a iya noma abincin da za a iya ci da kuma a saida shi a waje. In kika duba a baya, mun tashi mun ga a kasar nan muna fitar da abinci zuwa Niger, Kamaru, Chadi, Central Africa, Burkina Faso, duk waɗannan kasashen Najeriya take filin ɗinsu da abinci. Muna fitar da gero, muna fitar da dawa, wake, gyaɗa da sauran mayika, muna fitar da waɗannan abubuwa da shanu. Yau mun wayi gari, mu kanmu ba mu iya ciyar da kanmu. Menene dalili? Sannan abu na farko, noman nan yau duniya ta ci gaba. Ba maganar taki bane kurin, ba maganar maganin feshi bane kurin, ana buƙatar a samu feasibility studies na ƙasar da za ka yi noma a kanta, na irin da za ka noma, da sauran kuma facilities na noma. Yau ba mu da waɗannan abubuwa. Duk abin da mutum zai yi noman da ake yau a Najeriya kamar mutum da ya tashi maraya ne. Babu dangin uwa, babu na uba. In ya samu abinci a tuji, zai tsinta ya ci don ya rayu. Daidai yake da manomin Najeriya a yau.
Bari na dawo wajen Honorable, ka yarda da wannan bayani na Khalid?
Ban yarda da shi ba. Don me yake faruwa agriculture a Najeriya? Abun nan yana cikin concurrent list, I think. The state, the national, duk suna da contribution. National international policy za ta yi. Duk sauran abubuwan da ke kasa filin a jihohi suke. Jihohin nan su suke da babban nauyi a wuyansu wanda za su yi zaman noma. Gwamnati tana bada, mai za ta bada, za ta bada subsidy, za ta bada incentives, wasu abubuwan kaɗan. Don har yanzu na sani akwai wire houses wanda gwamnati ke da shi na tarayya, wanda za ka je za ka samu abin da ake saidawa 50,000 a kasuwa. In ka je wire houses za ka samu akan rabin kuɗin ko kuma 15,000 za ka iya samu. A gaskiya don na gani mun yi accessing ɗinsa a Nasarawa, amma ina neman location na da har yanzu ba mu samu ba. To haka wannan a ce wai dole sai abin da gwamnatin tarayya ta kwanta yi da zai yi ba. Gaskiya jihohi su ya kamata su yi argumentin wannan, kaga kamar providing security locally a kasa ɗin nan aikin jiha ne, tunda ƙauyuka ne suke, ba wai wani yaƙi ne aka zo ko ne ba zai ce gwamnatin tarayya ta tura. Bari ma ko duk da haka yanzu ba magana sukin da ke da yanzu ga kin ga gwamnatin tarayya ta ba wa sojoji umarni da shugaban ƙasa ya je Nasarawa ya yi bayani ya ba da umarni, yanzu sojoji sun fara wannan rat race nan irin kamar gudun kama ɓera ne ko gudun ɓeraye to shi ne. So abin da suke yi kuma me suke nema, suna neman ƴan ƙananan masu ba da fitina. Don mun sani ana kullum ana maganar cewa makiyaya da manoma, ba makiyaya da manoma bane ke faɗa ba, a'a akwai wasu ne musamman wayanda ba su son zaman lafiya kasan, na farko, na biyu ko suna so su yi siyasa da wannan tashin hankalin, ko kuma na uku Najeriya ne suke jin haushinta. Me suke nema? Suna targeting inda Najeriya ke samun abinci. Idan ka samu Najeriya ta tsakiya, North Central na gaba daya, duk kasa ne mai albarka, ana ba abun da ba a noma wajen. To nan ne duk yawancin fitintunan suke, kaji an ce yau an yi a Taraba, yau an yi a Plateau, gobe an yi a Nasarawa, jibi an yi a Benue, an yi a Kaduna, an yi a Niger, an yi a Nasarawa. Wannan jihohin nan kwara duka zaki gani su ne ake targetin, kuma su ne waɗanda albarkatun Najeriya duk ya zo kamar gangare ne wajen, na arewa ya zo, na kudu ya zo, suka haɗu a wajen. Sai kasance duk abin da yake a Najeriya ana samu a wajen, a gaskiya fi sabilillah. To ni a nawa fahimtar fa, ba wai wani abin da muka yi ba. Dan ƙaramin ilimin da Allah ya bani na sanin harkar tsaro, ina tsammanin wasu ne suke so su zo su same mu a wajen, don su nakasa karfin Najeriya na ci da kanta tunda mun alƙawari ma ɗan Najeriya in Allah ya saka zabi jana Muhammadu Buhari zai tabbatar da cewa mun ci da kanmu da kanmu kuma an kama hanya don da shinkafa nan buhun shinkafa daya tana kusan 28,000 a kasuwa yanzu buhun shinkafa za ka samu kilo 50 na 14,000 a kasuwa za ka same shi
to 14,000 honorable in dai ba wani mai karfi bane ba karamin ma'aikaci ne karban 18,000 ya sai buhun shinkafa daya
sai buhun shinkafa ba amma ya zaki da 14,000 kashi 50 daga cikin 100 ya rabu
A nan muke ka karshen wannan tattaunawa ta masu ruwa da tsaki a harkar noma a Najeriya da mashirin na wannan makon baki daya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amaradin bakin namu da Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Mun sarfi Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.